直那边。
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da taya mu farin cikin jiwa wannan daki mai tarin albarka domin sauraron kalaman Allah subhanahu wa ta'ala tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nake ƙara taya mu murna da sake samun riskar wannan rana domin ba karamin abin alfahari bane Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da samun Ramadan kamar yadda bare yanzu muka ta juyayi wajen rabuwa da juna muna tunanin wala Allah za mu dawo ko ba za mu dawo ba ashe warin ya zama haka to wannan abu yana ƙara min dadi a raina Allah ya sa mu jajirce mu aikata abinda ba mu aikata shi ba bara na ciyarwa na shayarwa sadakan kayan sawa sadakan kudin taimakawa mu ta addu'a Allah ta'ala ya buda mana dukkanin wata damar mu ta saka cikin Allah ta'ala ya karba mana domin mi shine dadin samun rubutar wannan lokaci kada ya tafi a gararin banza ko tunanin kayan sallan yayayen mu insha Allah zan miga mun magana ga shugaba malama Zainab Aminu Halluru shugaba ta Nisa'u Sunna ta katagum local government shugaba ta muassasa sakatariya ta women in da'awa ta katagum local government coordinator ta Ihsan Zakka an Waqaf tare da alarammiyar mu malama Fatima baban gida da fata ana kai alarammiyar mu addu'a fa domin amarya ce ta wannan Ramadan din bana da auren ta muke zo da gangam din yanzu a jere daidai muke da mu da ita. Ta Allah ta'ala ya dace da mu Allah sa mu saurare daidai mu yi sadda daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد احييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا غوديوا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي دا يامنشي مانا muka saki halarta wannan majalisi mai tarin albarka wannan majalisi da muke amfanuwa da shi a wajen tattaunawa da ƴan uwan mu mata neman mafita a rayuwa neman daidaito a rayuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon yin amfani da abin da muke ji Allah kuma ya ba mu ikon fadan daidai domin mu isar da sako yanda yake ƴan uwana mata ba yawan zuwa karatu shine abin da kadai ya zama shine nasara ba yawan tare ilimi ma yawan sanin abin da da baka sani ba ma fituna ne idan ba aiki kake da shi ba yanzu ina ganin a azare in dai kina son jin karatu kina kwanta a ɗakin ki zaki iya jin malama 10 a rana daya kuma kowanne malamin yana karanta wani bangare ne sako daga Allah subhanahu wataala sako da annabi yazo da shi bayanai a fili inda baki sani bakin shina yanzu daga kika shinan nan fa kuma sai fa a kama ki da laifin ganganci wancan laifi na farko rashin shina an riga an roka mana cewa ya Allah kar ya kama mu da laifin abinda bamu shina ba da laifin kusuri annabi ya roka mana wannan kuma Allah ya amince laifin rashin sani yana da sauki ga bawa amma daga lokacin da ka shina still ka ci gaba da aikatawa to nan kuma fa laifi ne na ganganci Allah kuma yana fushi da mai ganganci sai yake ga kamar reni ne a ce ya ce kaza da kaza kar ai kaza da kaza da baki sani ba bai kama ki da laifin rashin sani ba to yanzu kuma kin sanin ma kika aikata so ƴan uwa mu dinga ganin cewa duk darasin da ka saurara ni ka fahimta a ciki mi kai kokari ka saka shi a cikin gyaran zamantakewarka, gyaran ibadarka, gyaran tarbiyyar yaranka, kai gyara ma kwata-kwata a society. Saboda kowane mutum fa yana da haƙƙin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Wannan fa shine kwata-kwata shari'ar. Abu biyu ne. Yanda yake wajibi a gare ki, ki lura da rayuwar ƴaƴan gidanki, wajibi ne a gare ki ki lura da rayuwar yaran da suke kewayenki. Bayan da za a yi kina wucewa ki kalli ɗaya da ɗaya suna faɗa, ke kin san ɗaya na zaluntar ɗaya, ki kauda kai saboda ba ƴaƴanki bane. Bayan da za a yi ki ji yara suna nausa ashar a bakin layi, ke kin san in ƴaƴanki ne za ki yi musu faɗa ko ma ki dake su, su waɗannan ba ƴaƴanki bane ki wuce. Duka fa waɗannan abubuwan shari'a ne, su ne fa musuluncin. So ƴan uwa, mu yi ƙoƙari ya zama abin da muke karanta muna amfani da shi. Mu kanmu muna so mu dinga amfanuwa da ku, ku ku amfana da mu, domin ba wani abu ne musulunci ba sai tunasarwa. Ka tunasar da ni na tunasar da kai. Duk abin da baka shina baka ji ka ƙaru da shi, to yi ƙoƙari kai ma ka sanar da wani kuma kai aiki da shi. Duk abin da da ka sani, to kai ƙoƙari ka fito da shi. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina yaktumuna alqur'ana ma innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alqur'an ko ulaika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum la'inun. Dukkan wanda ya boye wani abu na ilimi da ya shina bai bayyana shi wani ya ƙaru da shi ba, wa'innan mutanen Allah ya la'ance su, Allah ya masu la'ana su ma sun la'ance su. Wannan abun kaman ƙalubale ne gare mu dukanmu. Duk wani ilimi da kika shina, ƴar uwa, ba sai Qur'ani ba, duk ilimin da kika shina, ilimi na zamantakewa ne, ilimi na sana'a ne, ilimi na mu'amala ne, duk abin da kika iya ki sanar da wani. Tunda ba iya littafi ya ambata ba, ya ce wal huda min ba'd ma bayyanahu linnas bil kitab ulaika la'anhum Allah wa yal'anhum la'inun. Hadda duka shiriyar da aka dora ki a kanta, duk shiriyar da kika samu ke ma ki samar da ita ga wani. So wannan abun ina ga ya ishe mu duba mu san cewa addini ba koyansa ake a koma a ajiye shi a bakin kofa ba. Addini koyansa ake a sashi a cikin tasrifin rayuwa, kuma kai ma ka yi ƙoƙari ka ga me ka amfani wanda shi. ‘Yar uwa, ko ƙosai kika iya, wata bata iya ba, kar ki ɓoye mata ya ake yi. Zoɓo kika iya, kunun aya kika iya, ba a ɓoye ilimi kowane iri ne. Mu amfani juna, kar mu zama irin mutane irin kamar ‘yan kudu ɗin nan. Da lokacin da ba mu iya su mai su ba sulun ba, wanda suka yi zaman Lagos suna gaya mana cewa su can mutanensu idan za su yi irin wa'innan sana'ar, sai ɗayan dare sai mace ta tashi ta yi aikinta, kafin safiya sai ki ga tana ta fito da fakijin ɗin abu. Saboda me? Kar ta yi idan ku biyu ku kalla ma. To kun ga alamar bambancinmu da su. Mu musulunci ce mana in mun koya mu koyar. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na muka tsaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Allah ya ce, tunawa mutane lokacin da annabi Ibrahima ya daga harsashin ginin ɗakin Kaaba. Tarihi ya nuna mana ɗakin Kaaba da farko mala’iku sun gina shi. A karo na biyu, annabi Ibrahim tare da ɗansa annabi Ismail suka maimaita gini shi. Sai ce to, a wannan lokacin sai suke ce wa Ismail tare da Ismail, ربنا تقبل منا suke fadin cewa ya Allah ka karba mana. Gashi dai aikin da aka umarce su su yi gina ɗakin Kaaba, suna aikin amma suna addu'a ya Allah ka karba mana. Ku dubi mutanen da suke yin aikin, ku dubi nagartar mutanen, ku dubi kusancin su da Allah, amma me basu gamsu cewa kawai sun yi aiki sun sakankance ba, suna yi suna me addu'ar Allah ya karba musu. Abinda kullun nake faɗi kenan cewa me kana aikin ibada wajibi ne a gare ka, kana addu'a ya Allah ya sa aikin da nake na alkhairi an karba mu. Kana iya yin aikin ba Allah ya karba bane fa, ba sharadi ne a gurin Allah dan kin yi sadaka an karbe ta ba, ba sharadi ne kin kwankina sallah an karbe ta ba. Ki yi wa kanki addu'ar Allah ya sa aikin da kike na alkhairi an karɓan miki. Domin karɓan aiki sahabbai suka ce da suna da yaƙini da yarda cewa aikin da suka yi ƙwallo ɗaya, duk aikin da suka yi na duniya sai suka ce da suna da yaƙinin Allah ya karɓan musu guda ɗaya, da sun san sun ɗan ji sun sakankance a cikin zuciyarsu, sun ji nutsuwa da kwanciyar hankali da ni da ke irin aikin da muke yi. Yaushe ne muke jin mun nutsu? Ki kiyamul lailan ki wala Allah raka'a shida ko abin da ya kama da haka, sai ki ji kai da kanki kina yabon wai kin yi ibada. Allah ba a yi mai haka, ko da ka yi ka dinga jin tunanin Allah dai ya sa an karɓa, ka dinga jin kana jin rauni a ranka kuma kana jin kwaɗayi a zuciyarka. Wannan shi ne yake ba da damar Allah ya tausaya maka domin niyyarka ta inganta kuma kwaɗayinka ya bayyana. Suka ce rabbana taqabbal minna, ya Allah ka karɓa mana, innaka antas sami'ul alim, domin kai mai ji ne kuma mai ilimi. Lalle Allah kana jin mu. Kin ga wannan ma yana daga cikin yaƙini da muke faɗa. Ka tabbatar kawai in ka yi addu'a ka san Allah ya ji ka, kuma ka yadda da shi zai amsa maka. Suka ce rabbana, ya Ubangijinmu, saboda a lokacin da kake yin alkhairi, wani aiki na alkhairi, a lokacin addu'a tana da tasiri a gurinka. Lokacin da kika dafa girki mai kyau, kika tara 'yan yaran unguwanki nan wa'inda ba sa azumi ɗan abin tausayi gidansu ba isa a ɗora musu abinci ba, ke kuma gidanki 'yan ƴaƴanki guda biyu ne suna ta binki an dafa indomi an yi waye, kina iya yi musu komai. Ki tuna 'yar uwarki da ita gidan ba za ta iya mata musu girkin ba, ki dan kira su biyu ko su uku, ki sa musu abinci su ci a gurinki, ba wai sai kin aika gidansu ba. Wannan jin daɗin da suka yi, ɗauke musu kishirwarsu ko yunwarsu ko damuwarsu da kika yi haka kawai, ita kaɗai karki raina wannan aikin, ki ce ya Allah ya Ubangiji ya mai jin tausayi, yanda na ji tausayinsu Allah ka ji tausayina. A lokacin da mutum yake aikin alkhairi, in yana addu'a kofa abu da take koyawa gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda yanzu suna wannan muhimmin aikin, annabi Ibrahim sai ya tabujiro da addu'o'i, ya tabujiro da addu'o'i. Saboda mi? Yanayi wa bayansa fata na alkhairi. Ya ce, rabbana waja'alna musulmaini laka, ya Ubangiji, ka sanya mu mu guda biyun mu kasance musulmai zuwa gare ka, masu mika wuya zuwa gare ka. A nan gurin za ka yi mamakin cewa ya zai yi roƙi ya zama musulmi, ai da mu annabi musulmi ne, ba a taɓa yin wani addini daga Allah ba musulunci ba, duk addinin da aka zo da shi musulunci sunansa. Kowane annabi ya zo shi da musulunci ya zo. Maluma suka ce hikimar ita ce roƙo yake Allah ya tabbatar da shi akan musulunci. Dama musulmi ne sai yake yace wa min zuriyati ummatan muslimatan lak, yace daga zuri'ata ya Allah ka sa su zama masu miƙa wuya zuwa gare ka. Dukkan zuri'arsa yanayin addu'ar Allah ya sa su ma su zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin musulunci shine miƙa wuya ga Allah wajen yi masa da'a da abin da ya hore ka da kuma yadda da abin da ya hane ka. Yace wa arina manasikana wa tub alaina, yace ya Allah ka koyar da mu yanda za mu yi aikin ibadar wannan daki mai alfurma. Kun ga wani abu, a lokacin ba a fara aikin hajji ba, mutanen Makka dai dama sun ɗauki gurin bauta, wala Allah ta kafircin su kaman tsafe-tsafe da kwanaki muka yi magana, wanda har aka saukar musu aya daga baya cewa daga yau kar su ƙara yin kaza da kaza dokoki. To irin wa'innan ibadun su kuma annabawan su ma za su je su yi sallarsu duk da ba a wajabta ta ba, amma ba a wanzar da aikin hajji ba. Yaya za a yi tawafi, ya za a yi safa da marwa, ya za a yi duk wasu ayyuka da ake cikin aikin hajji, ba a wanzar su ba. Sai ce to ya Allah ka koyar da mu yanda za mu sami ilimi na gudanar da aikin wannan ɗaki mai alfirma. Ya ce watuf alaina, ya Allah ka yi afuwa a gare mu, innaka antat tawwabur rahim, domin kai Allah mai gafara ne, mai tuba ne, kuma mai sassauci ne. Ya Allah ka gafarta mana albarkacin wannan addu'a ta النبي إبراهيم.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
يتي ربنا يساكي روبو يا أبنجزمو وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا أبنجزي كأيكو ونمن زودة تكي ونن غرن ما أنا أتكي مكة kunga wani abu na kaman zance ko sadaukarwa ko yanda kake so wa kanka kana so ba wani, shi ma dama an gaya mana hadisi ne Annabi alaihi salatu wassalam yace cikar imani ne ka so wa kanka abinda kake so wani, bai ce daga cikin ƴaƴana ba, bai ce daga cikin jikokina ba, kawai dai yace a cikin wannan garin ya Ubangiji ka aiko wani manzo mana yazo yana karanta littafinka, kuma yana karanta sunnonin da za su bayyana koyar addini. Domin me? Ai, ana ƙoƙari ne a bi Allah, bin Allah kuma ba zai taɓa yiwuwa ba har sai an koya maka yaya za ka yi ka bi Allah. Ya ce wai zakihim, sannan shi wannan manzon ya zo yana tsarkake ka daga kafirci, ya zo ya bayyana imani, ko daga wa'innan bauta ta ƙazanta ya bayyana bauta ta bin Allah, ya tsarkake garin ya zama daga munanan ayyuka ya canji an koma kyawawan ayyuka. Ya Allah yana neman wannan daga gare shi. Yace innaka antal azizul hakim, domin kai Allah mabuwayi ne mai hikima, ba wani abin da zai gagare ka. Duk yanda yake kallon arnan Makkan nan da sauransu ya san cewa Allah ya buwaye gare su, komai zai iya canjawa idan har Allah ya turo manzon da zai zo ya sadar da su da addini, a hankali sannu-sannu garin zai canja.
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين.
الله تعالى يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم وانيني ميك أمر بن هنية تفرق عن النبي إبراهيم با واني ميك أمر بن هنية سدومي مي الله يا يدد شياسن شوائنا كان الديني با تاردى وان حدى gabar da yamma a ce yana yin sa da wargi ba. Allah ya gamsu annabi Ibrahim, badadin shi ne hanifa ne, shi addinin da yake yi babu kwana-kwana a ciki, ba irin addinin mutanen Makka bane. Sai ce to waye zai kyamaci wannan hanyar? Duk wanda ya kyamaci hanyar nan, sai ce illa man safiha nafsa, sai wanda ya wautar da kansa. Duk wanda ya kyamaci wannan hanyar, hanyar annabi Ibrahim, to wani wawa ne wanda ya halaka kansa. Duk wanda yake son ya dace hanyar annabi Ibrahim, ita ce hanyar bi, ita ce hanyar kwaikwayo, domin Allah ya masa shaidar shi cikakken musulmi ne. Ace wala qadis tsafainahu fid dunya, kuma mu ne muka zabe shi a cikin duniya. Saboda annabi Ibrahim fa a cikin annabawa yana da daraja sosai, kuma Allah ya bayyana kalilinsa ne, masoyinsa ne ya ce. Annabi Ibrahim a gurin Allah mutum ne mai daraja, ya ce shi muka zaba a cikin duniya, wa innahu bil akhirati da minas salihin, kuma a lahirar ma yana tare da managartan mutane, wato annabawa. إذ قال له ربه أسلم, lokacin da ubangijinsa yace mishi ka musulunta, kun ga kalmar da ta sake dawowa, ai dama musulmi ne. Umarnin da Allah yake bashi anan shine ka tabbata kan musulunci, kada kafarka ta zame, ka tabbata kan hanyar musulunci. Shi kuma kai tsaye dama sai yace qala, yace aslamtu li rabbil alamin, na miƙa wuyana zuwa ga Allah mamallakina. Domin me da yace ya musuluntan, ai bai ce masa zuwa gawa ba, shi kuma sai ya gane kai tsaye ga waye kamata ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya ristar da mu da su.
Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bunayya inna Allah astafa إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
الله سبحانه وتعالى يتي ووصى بها, أي وأوحى بها. كلمة وصى بها يا يوصية شيوى النبي إبراهيم, ووصى بها إبراهيم بنيه, ya yi wasiya zuwa ga ‘ya’yansa shi wa annabi Ibrahim wa Yaqub. Shi ma annabi Yaquba ya yi irin wannan wasiyar wa nasa ‘ya’yan, iri ɗaya kalma iri ɗaya suka faɗa, ga shi dai ba zamani ɗaya suke ba. Wancan bai san me wannan ya yi wa ɗan’uwansa ba, wancan shi ma bai san me ya yi wa ‘ya’yansa ba, amma zuciyar da yake ta’allance, zuciyar manufarta guda ɗaya ne, wasiyarsu sai ta zama iri ɗaya a ‘ya’yansu. Wa Yaquba ya baniya, shi ma annabi Yaquba ya ce wa ‘ya’yansa, inna Allah astafa lakum ad-din, ku gane fa Allah ya zaba muku addini. Wani addini? Shi ne addinin musulunci. Yana jaddada musu daraja da Allah ya yi musu, ya zaɓe su a cikin musulmi. yace fala tamutunna illa wa antum muslimun, to kada ku kasance, kar ku kasance, kar ku yadda ku mutu har sai kuna kan musulunci. Kun ga zancen dazuda nace tabbatuwa ake so akan musulunci. Jan kunnan da yake musu shine me, kada su sake su mutu, kada su sake su yi wasa su sauka kan layin musulunci. Da Allah ya uwa mata, wata taba tara ƴaƴanta a gabanta, ta tuna musu cewa Allah ya yi musu karamci, ya yi musu daraja da ya sa suka fito cikin musulmai. Allah ya yi musu karamci, ya yi musu daraja, ba dan sun fi kowa ba, ya sa suka zama masu hankali. Allah ya yi musu karamci, ya yi musu daraja, ya sa suka zama masu tunani. Kai wani lokacin ma ki ƙara musu, ya sa kuka zama kuna samun abinci, ya sa kuka zama kuna samun sutura, ya sa kuka zama kuna yin karatu. Duka ni'imomin da Allah ya hore wa gidanki, ki tuna wa ƴaƴanki wannan. Ki tuna musu cewa za ki iya mutuwa, kada fa ku sauka akan bin Allah. Ku shina cewa ni ba lalle na dawwama da ku ba, ba lalle ku kawo gacin kun girma ko kun fahimci kanku ba, Allah yana iya dauke ni a kowane lokaci. Amma ku gare ko ina nan ko ba na nan, Allah ya yi muku irin karamcin da bai kamata daga baya ku yi masa butulci ba. Yan uwa muna wa ƴaƴayen mu haka, irin wayannan kalaman su suke dan farar da zukatan yara su karya mata lago. Yaro zai zama kullun yana jin kalmomin da kike gaya masa, akwai fa abin da ake nufi wani mai girma a gaba. Yaro tun yana karami kake kimsa masa sanin girman Allah, sanin buwayar Allah da isassa. Kuma duk dan da ya tashi a irin wannan tarbiyyar zai zama mai yin gaskiya. Saboda matsalar da take samun mu take lalata mana tarbiyya, yaran mu gaskiya ne ba su da shi. Idan yaro ya zama mai gaskiya, ba zai iya boye miki duk abin da ya same shi ba, to zaki saurin gano matsalar sa, ki nema mata magani. Matsala da take faruwa akan ƴan ƙananan yara, yaro mai shekara 5, 7, 6, kai wasu ma 4, naga masu 2 ma. Ƙarshe ina ga yarinyar da muka yi kes a kanta, yarinyar kamar shekarar ta 7. Take gaban kakarta, cikin umomi ƴaƴan wani ɗakin, su kuma maza ne. Kakarta fita aiki, sai suke lalata da ita. A cikin ɗakin kakarsu, yanda zan gaya muku zancen gaskiya a kan yaro, shine ƴar bata taɓa furtawa kakar me yake faruwa ba. Yarinyar nan ciwo take ji, yarinyar nan kowace matsala take samu wai ta cinye ta haɗiye gara ta zauna da matsalar. Har ta kai ma ta ma saba ta ma daina samun damuwa tare da yin hakan. Yara sun lalace daga ita har su, ita kuma kakar dabbiya a matsayinki na mai wannan shekarun, ba abinda kika karanta a irin wannan ɗabi'ar. Wallahi in kina da lura, yarinyar ki tana lalata sau ɗaya za ki gane ta. Yaro mai shekara 7 wai ya iya ɓoye maka abu? Zaman watanni hankalinki bai baki ba, ai ko daga mu'amalar ta zaki ga kai yaron da ya fara lalata, wallahi harcensa ma canjawa yake. Saboda me? Akwai wani kalma da ta girma da yara suke ba wa manya, daga lokacin da yarinya ta fara lalata zaki ji Allah ya yaye mata wannan, ko ince shedan ya yaye mata, ke kanki batta iya miki mu'amala ta girma. Sai ki ji kalmomin da take gaya miki kamar sun fi ƙarfin bakinta, amma duk hankali bai ba wa mutum ya fahimta ba, wai har sai makwanciya ne ta ɗan na tusin wani abu tukunna. Tukunna aka zo aka yi ta bincike, kuma abin haushin wata ce take wai ita a nema mata, in ce ke baki yi wa ƴarki tukunnan, ai ne yanzu babban laifi ba waɗannan wanda suke mata lalata ba, babban laifi munafircin wannan ƙaramar yarinyar da ta iya cinyewa mai yake faruwa da ita. Ku ja yaranku kusa da ku, ku ja yaranku ku kimsa musu shinan akwai Allah tare da su. Duk abin da kai Allah yana kallon ka. Kuma kun ga mutuwan nan, ana so ku dinga fadakar da ita ga yara. Tsoron mutuwa yana hana yin laifi ko kai babban. Dama Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana yayi ya bar mana masu wa'azi guda biyu, annadiqu was-samit. Annadiqu ko al-Qur'an. Gashi nan muna karanta mu ji abubuwa mu gyara. Ita kuma mutuwa ita ma wa'azi ce. Duk ran da makwabciyar ki ta mutu sai ki ji kema kaman yau zaki tafi. Mu kuma mu ma saura mu. A'a yayar ki ce da mu zaki sai mun kuma sai yau shari. Mu ma ko zaki ta jin mutuwar ta ƙara zuwa miki kusa-kusa da ke. Kuma zaki ƙara jin kina ta tuno kuma hidimar Allah. Yanzu tana kabari, yanzu kila an mata tambaya, yanzu wani hali dole zuciyarki ta yi ta raya miki tunanin mutuwa. Tunanin mutuwa ba yana sa mi imani ya dawo cikin mishi. So a bar yara suna ta kallace-kallacen TV, suna ta tatsuniyoyi a tsakanin su, suna ta wani wasannin da bai dace ba, wallahi ba namu bane ƴan uwa mata, saboda yanzu rayuwar ta canja. Yara su fita makota aje a taru a gidan wanda an yi daba ana wasa, biki san wani irin wasa ake ba. ƴar uwa duk matsin gidanki ki goyi Allah subhanahu wataala godiya, ki zauna da ƴaƴanki akan haka a cikin wannan gida, kuma ki gwada musu muhimmancin zaman gida da illar yawan fita. So wajibi ne a gare mu lokaci-lokaci ka dinga zama da yaranka, kuna tintintinin irin wannan al'amura daga ƙananan har manyan, saboda yaro baya girma a gurin uwarsa. Wallahi ko mai gida ne ya shigo ya gaishe ki, tuna masa ya ji tsoron Allah. Ka sauke haƙƙin iyalanka, kai musu abin da ya dace, duk abin da Allah ya ɗora maka ka yi shi gwargwadon iyawarka. Don Allah kar ka zalunce su, don Allah kai musu kaza. Idan ya zama waɗannan kalmomin ne a bakinki kullum ke uwa, wallahi ko yana wani ganganci a cikin gidansa sai ya canja. Allah ta'ala ya sa mu dace.
أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد كلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa an kuntun shuhada, shin kuna nan ne, shin kun shaida lokacin da me ya faru? Ya ce ishadara Yaqub al-maut, lokacin da Annabi Yaqub ya zo gangara ta mutuwa, yana gab da mutuwa, ya tabbatar wannan jinyar da kan ba zan tashi ba. Me ya kamata ya yi? Sai wasiya ko? To shi ga wasiyar tasa Allah ya fito mana da ita. Yaya ya gaya wa nasa yaron? Ya ce isqala li abihi li banihi, sai ya ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min duni min ba'di, wa za ku bautawa bayan ni na mutu? Kawai ki tara yaranki gaba ɗaya ki tambaye su, yanzu shin kuna yin sallah ne dan ina sa ku kullun ina buɗa muku ta sai kun yi sallah? Shin kuna zuwa makaranta ne dan ganin ido na dan na dame ku kullun sai kun je makaranta? Shin idan na mutu za ku ci gaba da yin kaza da kaza, abubuwa da kike koya musu? Kamar haka. Sai sai mata abuduna min ba'ati, wa za ku bauta bayan ba raina? Suka ce qalu na abudu ilahaka, za mu bauta wa Allahnka. Waye Allahn nasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dama dai kowa ya shina shi ne Allah shi kadai. Suka ce wa ilaha abaika, kuma shi ne ubangijin iyayenka. suka ce Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa. Duka Allahn Ubangijin wa'annan bayi managartan insha Allahu shi za mu ci gaban rabautawa, ba za mu bautawa wani wannan ba. Zai samu gamsuwa saboda uba nagari fatansa ya bar ƴaƴa nagari. Tsoro kake ka bar ƴaƴa wanda za su zama fitina a rayuwa bayan bakkana ana Allah wadare da kai. Fata kake kullun ka bar ɗa nagari wanda bayan bakkana duk wanda ya masa abin alkhairi sai ce Allah ya ji dan wance. Dan gidan wance ne Allah ya kyauta mata kabarinta, Allah ya kyautata mata. Ba wanda baya so ya bar ɗa nagari. Kuma ko kai din ba nagari bane. Fatanka yaran naka su gyara. To shine yake tambayan ƴaƴansa wa za su bautawa. Domin yana tsorace kada bayan ya mutu su sauka akan tafarkin Annabi Ibrahim sa ko kuma su sabo Ubangiji. Sai suka bashi yadda kenan. Shine waye ne ilahan wahidan wa nahnu lahu muslim. Shine Allah shi kadai. Kuma mu zuwa gare shi masu miƙa wuya ne. Mun yadda Allah Allah ne, kuma mu ne masa bauta, kuma ba za mu daina mishi bauta ba. Mun yadda da uluhiyarsa, rububiyarsa, da tabbatin yadda da ƙimar sunayensa. Sai ya ce tilka ummatin qad khalat. Wannan fa labarin da ake baku labari ne na wasu mutane da suka shuɗe. Labari ne na wasu annabawa da suka shuɗe ko? To a yanzu sai ya ce laha ma kasabat wa lakum ma kasab. Su abinda suka aikata zai kasance sakamakon abinda suka aikata gare su ne fa. Kada an baki labarin kakanki mutumin kirki ne, ai shi ne malami ma, ai shi ne kaza shi ya masallacin guri kaza ma, kada ya saki ɗauka cewa wannan aikin nasa shi ne naki. Ya ce wala kun ma ka sabu. Kuma abin da kuka yi shi za ku samu. Kenan ana maka jankun ne kai ma ka zama managarci. Kai ma ka zama mai ƙoƙarin aiki don neman lada. Yanda kakanki ya yi kaza, to yi ƙoƙari ke ma ki kamanta irin abin da za ki iya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Aka ce kuma ba za a tambaye ku game da abin da suke aikatawa ba. Za a tambaye ki ne game da abin da ke kika aikata da kanki. Abin da mahaifinki ya aikata za a tambaye shi. Abin da ɗanki ya aikata za a tambaye shi. Ke dai za a tambaye ki ne abin da ke kika aikata. Je shafin kamar da lokaci.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
سكسي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا نصارى وسكسي كزما نصارى sai ka shiryu. Yahudawa suka ce ka zama Yahudu sai ka shiryu. Shine aka jamɗe maganar guri ɗaya aka ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ka kasance ba Yahude ko ba Nasare za ka shiryu. Allah subhanahu wataala ya ce a'a ba haka bane. Qul Allah ya ce ka ce musu bala bal millata Ibrahim hanifa. Ba haka bane. Hanya miƙaƙƙiya ita ce hanyar tafarkin Annabi Ibrahim. Ka bi hanyar tafarkin Annabi Ibrahim. Kada ka risku da Nasarawa walau Yahudawa. Hanyar Musulunci ita ce ka bi irin tafarkin Annabi Ibrahim. Wa ma kana minal mushrikin. Sannan bai kasance yana yin shirka ba. Allah ya tabbatar yana kan addini miƙaƙƙe hanifan. Sannan me bai kasance yana yin shirka ba. Wannan wani abin jin daɗi ne a ce Allah ya yabi mutum ya tabbatar da musuluncinsa ya tabbatar da sahihancin irin musuluncin da yake yi, har yana ba wa labari a wasu cewa shi ne kadai irin hanyar da an bi da za a shirya.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbaq والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
قولوا سكتي آمنا بالله من إيمان دا الله وما أنزل إلينا da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana wa ma unzila ila Ibrahima da kuma abin da aka saukarwa annabi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa wa Yaqub da annabi Isma'il da Ishaqa da Yaqub duk sun yadda cewa da manzanni ne kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala suke kuma sakon Allah suke kawowa a sauran duk mun gamsu wayannan dabi'a ce ta Yahudawa ko Nasarawa ko dukkan wasu sabanin mashrukai bambancin mu da su ko ingancin addinin mu da su mu muna hade su gaba daya mu yadda da su mu yadda da kuma littattafan da aka ba su su kuma saboda san kai sai su zabi wani bangare sai su bar wani bangare bambancin mu kenan wana handalahu muslimun kuma mu tare da su masu mika wuya ne duk abin da suka zo mana daga shari'ar Allah subhanahu wata'ala muna gamsuwa muna yadda cewa daga Allah ne domin me mun yadda mun mika wuya lokaci
fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad jadu وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
الله سبحانه وتعالى يقول فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا إِذَا كُنْتَ إِيمَانِي دَ إِرِنْ مِثَالٍ أَبِنْدَ سُو سُكَايْ إِيمَانِي دَ شِي تُو كُنْ شِرِيَا ma'ana duk abin da annabi Ibrahim ya yadda da shi kai imani da shi akwai shari'a a tare da shi annabi Musa annabi Isa duk abin da suka zo da shi duk kai imani da shi to ka shari'a jikokin sunnan da aka ambata da ƴaƴansu a ciki ne su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke ciki inda tarihi ya nuna mana shi jikan waye a cikin su jikan Ibrahim ne jikan Isma'il sune jikokin aiko to idan ka yadda da abin da suka zo da shi ka shirya wa in tawallau idan kuma ka juya baya fa inna ma hum fi shiqa to lalle kana cikin wani sabani ko wani rudani domin me duk wanda ya juya baya ga shari'a ya juya baya ga addini to kuma ina zai tafi sai dai wutar jahannama ko duk abin da Allah ya shar'anta ke kin kauda kai a kai duk abin da Allah ya shar'anta ke baki damu a ce miki ga hukuncin Allah kina ji kina gani ki taka ki yi abin da kika ga dama ba sai kin ba Allah ba to Allah ya ce kina cikin wani sabani da me ba zai kai ki madata ba fasa yakafika humullah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah subhanahu wata'ala yace Allah zai isar maka domin me yanzu duk wani wanda yake da kokarin gyara yayi iya abin da yayi amma duk gari ko duk anguwa aka bijire masa aka kibin abin da yazo da shi na shari'a ai zai samu kunci a ransa Allah yace ya isar masa ba wata damuwa su da suka yi taurin kai sakamakon abin da suke nema zai tabbata gare su yace wa Samuel Alimpo domin shi mai ji ne kuma mai ilimi ne ya san manufar sa ya kuma san manufar wayannan jama'a da yake koyarwa domin mi yanzu kamar a matsayin ki na uwa ke mai kokarin sai an yi daidai ne da safa ki nasiha da daddare ki nasiha kowane lokaci kina dora yara kan daidai iya gwalgwadan ki baki gaza ba to karki manta Allah yace yana jinki yana kallon ki ai yana da ilimi ya san manufar ki abinda kike yi ya gamsu ya yadda kin yi abin da zaki yi yanzu duk abin da ya biyo baya mummuna ba daga gare ki bane daga ina ne kuma daga hidimomin yaran ne so Allah ba zai kama ki da laifin rashin shiriwar su ba ai daman ke mai koyarwa ce ita mahaifiya ko mahaifi ko malami dukkan su suna fada ne dan a gyara kuma iyakacin su fadan shine nasu amma shiryarwa ta Allah subhanahu wataala ne idan kin yi iyayenki yara sun yi taurin kai yara sun kafe ba yanda kika iya tafi ga yawo Allah subhanahu wataala zama mai yawan addu'a zama mai yawan neman yardar Allah a cikin ke abin da kike yi amma Allah shiriya ta kace Allah in ka so zaka shiryar da su Allah ka shiryar da su amma wannan shaida wanda kika yi kin yadda ke kina yi kuma har zuciyar ki kina so su canja Allah ya ce yin wannan damuwar da suke ta yi ko laifuka ko waye dai ke Allah ya san miki ya gamsu cewa kin yi abin da kika yi saboda akwai jarrabawa hidimar yara akwai jarrabawa sai kiga katan malami ko katan mai kuɗi da ɗaya ya ranka masa hankali ya addabi gidan ya addabi anguwar kowa yana kuka da shi duk wani matakai na gyara da zaka bi ka bi ka yi iya abin da zaka yi ka hana idan ka bacci kana ta addu'a to yaya zaka yi shirya idan ba ta aka bace kai baka isa ka shirya ba sai dai kai masa addu'a idan mai shiryuwa ne Allah ya shiryar da shi kuma wannan ba wai wani bakon abu bane tun daga kan annabawa an sami irin wayannan ƴaƴan su sun bujire musu ai kowa ya san ba so su kai suka bujire musu ba kuma bisu bar koya musu din ba kullun suna yi musu nasiha suna jin su zuwa ga hanya ta kwarai amma su kuma me ya dace bisu bi ba kullun su kuma suna taurin kai suna kin bin abin da ake sakar su to Allah ya ce shi ai mai ji ne yana jin ku duk abin da yake gudana kuma shi mai ilimi ne ya fi ki fahimtar kanki da kanki saboda ilimin Allah ya gagari misali kafin ki aiwatar ya sani bayan kin aiwatar ya sani sakamakon abin da kika aiwatar din me zai haifar ya san ansar tun bata zo ta ba wannan sarkin ya cika sarki ya isa a miƙa komai zuwa gare shi a tsammanta zuwa gare shi saboda haka ƴan uwana mata don Allah mu sa ido akan tarbiyyar yara mu sa ido akan gyaran zamantakewar mu mu kokari mu inganta gidajen mu don anguwa ta gyaru gari ya gyaru kullun fadi ake yi matsala dai matsala dai matasa dai matasa dai su waye uwayen matasan nan ne mata kuma mu ne step na farko da suka karɓi tarbiyya a hannun mu abubuwan da suke faruwa yara ƴan shekara 25 ƴan shekara 30 kai har kisan ɗan shekara 16-18 a cikin ƴan ta'adda ƴaƴanmu ne Hausa Fulani waɗannan matsaloli da ake yi waɗannan fitintunu da ake yi ƴar uwa kar ki tsammanta daga cancan ne duk abin da yazo Kano ku dauka yazo Azare duk abin da yazo wata ku dauka yazo Azare kuma a Azaren ma dama muna fuskanta duk abin da yake faruwa ku ji motocin rididdi an shiga can an kama wani ai kaza yayi an kama wani wannan kalubalen fa wallahi yana tare da mu iyaye mata a lokacin da aka kama dan makwanciyarki ko dan abokiyarki ki ji tsoraren da za a fado gidanki saboda ita ma waccan ba shirya ta yi ba aka je mata ba kuma ta bari bane bata yi iyayenta ba ta yi abin da za ta iya so wannan watan mai daraja ne wata ne na karban addu'a karki tunanin ai yaranki masha Allah sun yi karatu sun san me suke yi ba haka bane yar uwa masu karatun ma suna shagala karatu ko na addini ne yanzu yan boko haram da ake ce boko haram ba makarantan qur'ani bane makarantan qur'ani ne fa zaki ji wani abun haushi ya karanta miki aya kuma yazo yayi wasu bayanai na marar fa'ida suna da shina fa kar ku dauka shinan shine shiriya sai kaga ka shinan ka taka shinan kai abin da kaga dama sannan ƴaƴan mu ƴan mata dan Allah dan annabi iyaye mata mu cire san zuciya a cikin zuciyar mu muna halakar da su domin zabin mu uwa ta kaikasa kasa ta sai wai ita ne za ta zaba wa yarinya mijin da za ta aura ina ruwan kike zaki zauna da shi yaran ba irin na da bane suna da taurin kai wallahi ko sun lallaba sun barki an yi auren to ba zaman auren za su yi na Allah da annabi ba su ne kullum masu fita yawon banza wannan miji ne wancan kuma baby ne sai ai rayuwar da aka ga dama kuma ke kika janyo da kika tilasta mata auren sa yar uwa dukiya ta Allah ce kar ki ce mun tashi cikin talauci yaushe zaki zo ki aure talaka wahala kan wahala ba haka bane in Allah ya ga dama sai azurta su ai ba wanda ya zo duniya dama da arzikin sa kowa tsirara ya fado kuma ko dan gidan muloniya ne shi ma tsiraran zai fado ke dai ki nema mata yaddar Allah mana da zaman lafiya in kina yi mata addu'a yau da gobe gidan zai iya canjawa yaran nan suna da taurin kai wallahi in kun ji yanda ƴan mata suke mai da yanda suke da mahaifarsu babanmu ne yace kaza kaza ni ku da yanda suke approaching maganar ma sai ke tunanin wai baban baba ne na gaske irin baban da muka shina kana magana kana son kui da kai a gaban manyanka gida abin da na shina gidanmu wallahi ban san duka ba amma wani kalma da baban mu yake faɗa kaman wani furuci ne in yace kai dake ake ba dake ake ba baki ma san me akai akai wannan kai din ba amma wallahi kin shiga hankalinki amma ƴaƴan yanzu ko duka ake wannan kusa da su wallahi su kuma sai suna dariya ai ba yaran ƴan uwansu suke wa dariya ba ke suka raina suke wa dariyar a da idan uwa tana dukan ɗaya duk sauran gudu suke suna tunanin kar su ma a zo a tabo wani laifin su wallahi yanzu in kina duka sai ki ga ƴan uwan suna kirkira dariya na farko akwai rashin imani ba tausayi wallahi da ni na san ana dukan wani yaro daga cikin yaran gidanmu ko da ba kowa ke duka ba kuna kuka ku ji kun tsori ta kuma kuna tunanin kaman zai zo kanku yanzu fa duk babu wannan ƴan uwa mata da Allah ba ma cikin wani kalubalen da za mu tsori su anya ku za ma mu iya tarbiyya so mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi yadda sai ya shiryar mana da yaran mu ya kuma ba mu lada akan wahalar da muke sha akan su Allah ya shiryar mana da su Allah ya shirye mana da su Allah ya shirye mana da su ya ƙara shiryar mana da su Allah ta'ala ya samu dace ina tuni ga asusun marayu kayan sallar marayu ban fara ganin kuna sauke wa ƴaƴan nan kayan sallar su ba ko so kuke su tsorita su sai ba kayan sallah bana gaskiyar magana in ma ke biki sai wa danki kayan sallah ba ki fara saya wa marayan abinda duk kika jikin gaza ƴar uwa hikimar da ake yi sai mi sai ki yi wa wani da kin yi dan Allah sai ke kuma Allah ya dafa miki sai ki iya wanda kike neman da kika kasa da Allah wanda bata san wannan bata gwada ta gani duk sanda kike neman wata hidima ta 10,000 taki kika kasa kin yi kukuta kin kukuta bata samu ba sai yar uwarki ko makanciyarki take jajan wata hidima ta 500 ita kuma bata iya ba 500 din kuma bai fi karfin ki ba biya mata ta ta bukatar ki gari ki zuba ido ki ga yadda Allah zai yi da taki hikima ce gashi kin samu lada kuma kin bujiro kai ai da ma Allah alƙawari yayi in kika fidda ɗaya zai fidda miki 10 kai idan kika kyautata niyyar ki ma sai ya ninka miki ila ad'afin kasirin ya maimaita miki wanda ke kanki ba za ki iya irga falalar ba so Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka
na'am Allah ya saka malama da alkhairi wani da Allah ya sa mi amfani da abin da muka ji sai tambayoyi malama wanda ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malama ta iso lafiya ta ce malama da Allah a jawo hankalinmu mu mata domin yawancinmu muna wasa da ibada wata ce ta saka implant da ta saka shi sai jinin ta ya dauke ba ta jinin al'ada sakamakon saka wannan implant na family plan to sai aka ce mata to dole sai ta kayyade wasu kwanaki wanda da take period dinta a cikin Ramadan domin ta cire wahala wajenta tunda ita wannan implant ta dauke jinin to ta kayyade kwanakin jininta na baya jinin din da bai zo ba ta ba su kwanakinsa ta zama kuri ina ka tashi ga gurbin na al-sabr
duk da bata tashi dai man gyaran ba sai da Ramadan ta zo saboda ta samu wata rukusa ko na ce kullum mu fa mata rukusa muke nema wani sassauci wajen fatawa abinda na sani implant idan ka saka in bai karbe ka ba sai kai ta fama da jini jini zai iya zuwa maka sati biyu sati uku ko wani abin da ya kama da haka to anan malama suka ce ki yi kokari ki kiyaye kwanakin ki na haila farkon wata nake yi daga 1 ga wata zuwa 4 ga wata a'a ƙarshen wata nake 27 ga wata har zuwa 30 ke kin san kwanakin ki na farko sai suka ce ga wanda ma bai kiyaye kwanakinsa ba ita haila gado take bi ki duba kanwarki wanda ita fata da wannan matsalar implant ki saka ido ki gane yaushe take fara al'ada wasu fa zaki ga da kanne biyu ko uku da suke gida da uwarsu duk lokaci ɗaya suke haila haila haka ta gada ba wai sai kun shina na shina lokaci ɗaya kuke yi in ma dai za a dan saba wal Allah ko kwana ɗaya wasu kan ma lokaci ɗaya daman duk ake farawa so idan kika gane lokacin wance kanwata kaza ne ke ma sai ki dauki izina daga wannan lokacin kin gane wata daga kaza ne zuwa kaza baki ayi sallah sai ki kame wa'annan lokutan ki bar sallah idan lokacin ya cika sai ki dawo ki ci gaba da ibada wannan jinin dama ai larura ce haka nan kuma ake yi ga masu yin jinin akwai wanda ake dama na hidimomin aljanu akwai wanda ake na samu akwai matsaloli dai na isahada dama kowa da irin nata to masu implant din masu ma suna samun irin wannan matsalar amma wai a ce da can bakiyayi gaba daya kuma baki tashi neman wani sauki ba sai da yanzu azumi yazo kike neman yaya za a yi ki tsamo kwanakin haila ki dan ki sha azumi gaskiya ina ganin akwai dan abin dubawa a ciki ni kan bazan ce a tsamo wasu rana ko a sha azumi ba na
ke to
ni dai abin da na gani kenan tunda baki ga haila ba ina dai kina sallah ai ba za ki bar sallah ba ba ki a jini kin dawo tamkar matar da bata jini ne ba za ta daina sallah ba ai ko haka nan ba za ta daina azumi ba amma ki ƙara faɗaɗawa gurin manyan malami na gaya muku ni daman ɗaliba ce saboda wannan abun akwai matsaloli da dama da mata suke fuskanta akwai matsaloli sosai a ciki kuma musamman ma na shi wannan implant wanda zan ce daman ke ce kika sawa kanki ba na larurar jinya ce daga Allah ba akwai na jinya wanda baki nema ba baki san san da ya same ki ba amma wannan kin san shi ne ya janyo miki yau in kika cire shi za ki koma lafiya to ina ganin ke dai ki duba abin da yafi dacewa da ke in implant bai karbe ki ba ki koma asibiti za su canja miki wani salon amma dai zancen neman wani sassauci dan ki sha azumi ne ina ganin kaman akwai wasa akan ibada
ya jama'a yaron ki ne yake fitsari karfe 11 dare kullun sai ki daga shi sai ki mishi tsari yayi fitsari ki mishi tsarki to da nan sai sha idan daren ta zo sai bai yi wannan kuzari ba sai kaje ka saki masa zargi haidar da bata zo ba ya za a yi kice ha ba jama'a dan Allah guda dan kokarsawa wasu abin kai da kanki a tunanin ki ai bai kamata mu yi irin wannan haila da bata zo ba zaki take mata wanka ne yanzu ta tabbata tana wankan haila ce yau kwanakin haila ta fara nayi wanka sha da sanyin nan ai ba za ta yi ba kawai dan neman garanti sai ki je ki sauke wannan azumi da Allah ta'ala ta Allah mu tsoro dan Allah wallahi za mu gamu da azaba Allah ya dantar da mu wannan ko tace assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malama ta yi so lafiya malama ni ce ake kawo min kudin cefa ne sai baya isa sai muke samun matsala da shi miji mai kawo kudin cefa ne kenan sai tace sai na saida da na fahimci hakan sai nake sayar da wasu abun sai na sai su magi da irin dai kayan dandaro ina ga take nufi domin su yi abinci ya gyaru to me ne hukuncin kama da ma'ai mun bayani
da Allah ce ba mai wannan magana ba kamar jiya an yi irin ta ko duk ita ce magana guda ɗaya ne ki zauna da shi ki bayyana abin da yake cikin ki shinkafa da kake kawowa tana yawa amma fa ban mu da kaza da kaza da kaza me ka gani a rage kudin shinkafa a ƙara abin da ban mu da shi abin da ya dace kenan idan kika tattauna da shi ya amince in kin ci halal kika ci amma ki fidda abinci ki sayar wanda kuma ban Allah nan zaki ga ba fa wai buhuna ne fa a gidan ba fa na kullun ake kawa dan kwano daya wala Allah dan rabin kwano kuma wai ni sai ina kaman mafa da kunya wai gidan da kuke kaiwa sayarwa ko shagon da kuke kaiwa sayar ba mu ajin irin za a rena ku wallahi gara na ajiye sauran ran da ba ka dauro ba zai zo ya samu kin girkin ki ba kuma tawa da Allah a tashi a koyi sana'a yanzu fa an daina jira dole sai ai maka komai 100% fa wallahi ba zai samu ba wata ta zauna wai sai an mata komai wallahi tana cikin gararin rayuwa ki taimaki kanki ki taimaki ƴaƴanki in kika yi abincin nan ke ne da ƴaƴanki in kika yi fushi kika tattare biki ba an zo ina abinci ni ban yi ba baba kaza ba kaza ba dan Allah ba ke kika sha yunwa ba da ƴan kananan ƴaƴan da suke gabanki ƴan uwa ba laifi bane in kika sa hannunki a cikin hidimar gidanki musamman ma in kika fahimta karamin karfin sa ne ya janyo haka tabbas akwai maza da suke tauyewa iyalansu al'amuran da Allah ya dora musu ki bar su da Allah ke ki yi kokari ki rufa wa ƴaƴanki asiri yar uwa idan baki kama ƴaƴanki ba ƴaƴanki za su zama masu kwadayi ƴaƴanki za su zama barayi ƴaƴanki za su zama ƴan iska duk ƴaƴan da muke ba ku labarin halayen da suke fada wannan ƙarshe idan bayani ya zo cewa suke yunwa ne take damun su idan da uwa ta zama jajirtacciya uba dan bai kawo ba ke ki hana su jin yunwa mana duk uwar da ta dauka za ta yi hidima wa ƴaƴanta wallahi Allah buɗa mata kafofi yake in da ƴar karamar kasuwa ne da ke dan gishiri dan barkwano wallahi sai ki Allah ya daukaki kasuwar kina sai da shinkafa kina sai da wake ki dafa ku ci kurfa kanku asiri kar ki bar su fita suna maula kar ki bar su fita makota suna roko idan ya shiga jikin su to wata ran za su fita gurin da bai dace ba su je su nema Allah ta'ala ya shirye mana da yara
wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullahi malama barka da safiya ya ibada Allah ya sa mu na cikin yantattun bayi tambaya ta ita ce sai mace ce ta tafi masallaci ta ce sallan ashiya sai ta samu suna raka'a biyu sauran su raka'a biyu sai ta bi su ashe su ashiyan suke yi ita kuma ta yi raka'a ta biyu ta yi raka'a biyu sai ita ma ta zauna sai ta ga sun yi sallama ita kuma sai ta miƙe sai ta kawo raka'a ta guda biyu ba tare da liman ba ma'ana shi ne meye matsayin wannan sallah tawa Allah ya ji kan mahaifa na gode
gaskiya sallar ta ba ta yi ba saboda su sallar nafila suke yi idan da azahar din suke yi kika joni dan abin da kika samu sai ki tashi ki ciko to yanzu ke kawai nafila suke ke ma nafila kika yi farillar ki tana nan sai ki niyyar ki sallar ki raka'ar ki hudu gaba daya Allahu ta'ala Allah mana addu'a
to ubangiji Allah ya dace da mu Allah ya saka da alkhairi dan uwa kun ji da amsoshin mutuka kasance tare da kuma san gyare-gyare mu especially wajen tarbiyyar da kuma malamai maganar nan da zaman auren nan da mu iyaye wa sai muna so sai yaran mu san auri masu kudi hajiya ki auri dai dai yake ma ko ki auri talaka me ba wai talaka wanda ba shi ci ba shi da sha ba a'a ai akwai dan saffa saffa ko muna nan da ƴan malaman nan namu na sunna da ƴan halaran mu mun ƴan malaman makaranta ƴan dai masu je akwai abinci akwai dan sha akwai hijabi mai kyau zaki zaka kuma ga wallahi ahlus sunnah nan ga iya soyayya amma yaki zo sai kin auri mai kudi ke hata mai kudi da zai tafiya baki yau yana dubai yana china duk sare sare ba ku zo na ba ku more wa rayuwar aure ba ke kin kafa muzifa sai an kai gidan ta mai mai gida a haka fa ake bin fadrebobi ake bin mai gadi ki hakuri shi wannan wanda kika aure shi kina gafar shi da kudin wallahi Allah azzikin ku ke da shi tare ne ina ga a hanyar haka idan kai aure sai ku zo ba kan shakiyar mai kudin da kike bukata wanda idan kika gani ba ba gidan nan komai sai an hau mataki ake zuwan sa ba wanda aka haife shi daga sama da duro sai ce ni ai gani shahararren mai kudi ne multimillionaire wa yau a haba ni hakuri da Allah kar mu na gaga mu ya kuma kamata ake mu fara nuna wa yaran tun lokacin auren bai zo ba ka samu namiji mai tsoron Allah wanda zai ci yadda ke zai shayar da ke halal ya san darajar kiyamaci ba ki auruwa da in ya ga magata sajiya ina gajiya a sanna ji an fito ne mamanki saboda mi yana da shi ko kuma gidan mamman ni ma ka san sanni ina gajiya baban ummi ya gida ya iyalan ina ta wuciya na tafiya saboda mi ina da shi bai san darajar ta ba wasu akwai masu san darajar mutum amma su da ma wasu ba su sani ba amma mi ki sai buwan da ki auri wanda ya san darajar ya san matsayin mace a musulunci ya san ke wace ce ke ce kuwar ma ƴaƴan sa mahaifiyar ƴaƴan sa abin alfarin sa ke ce garkuwa a gare shi amma wai sai muke take muna ta talaka suna son matoci za su gansu ga sunan Hamza da namu kaca kaca amma sai a ce wai a an shi kaza daga saboda ba shi da shi dan Allah mu dena haka mu aure su mu je mu sha sunna dan Allah ubangiji Allah shirye da mu Allah wa rayuwar mu albarka ƴan uwa musulmi suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yanzu Allah ya gafarta mu kuma ta mata zo Allah ya sa mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار ƴan uwa masu ciki a cikin mu ubangiji Allah ya sauke su lafiya masu nema in alkhairi ne a gare su Allah ka azurta su da ƴaƴayen na baraka da baka ba ta hakuri wanda suke riga zuwa masallaci domin su saurari abinda malama za ta gaya mana ubangiji Allah kai rayuwar su albarka suna nan turun Allah kai rayuwar su albarka Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka biya musu bukatun su ya Allah iyayen mu da kakannin mu wanda suke raye da malaman mu da iyayen mu da jikokin mu da mu kan mu Allah kai rayuwar mu albarka ka tare da mu a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka kare shi yadda mu wayannan makotana mu da suke kwance da mu ga makabarta ubangiji Allah ka ji kansu da rahama Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kabarin ubangiji ka fadada musu kabarin ya Allah ubangiji ya Allah ka sa dukkan wanda kuma suke kwance ya zama tausayi na cikin gidan aljannah firdaus ya rabbil alamin mu da muke da yawo da rayuwar mu ubangiji ka kara mana lafiya abinda muke nema na bukata Allah ka ba mu yaran da suka taba hanya Allah ka siyar da su ka damar da su hanya mare da su ya Allah ko yadda suke da gaskiya gidajen aure Allah ka ba su zaman lafiya da su da mazajen su ya'ya mu da suke karatuwa ko ina suke a fadin duniya Allah ka kare mana su daga sharrin karatu Allah ka kare mana su daga sharrin abokai da na malamai ka ba su adana sura akan karatu ƴan uwan mu musulmai da suke a fadin duniya da suke cikin yaki ko tashin hankali yunwa da ishirwa da talauci Allah ka kawo musu dauki Allah ka ba su mafuta Allah ka ba su mafuta Allah ka ba su mafuta Allah ka kara mana tsoron ka a cikin zakatun miya Allah Allah ka kara mana tsoron ka a cikin zakatun miya rabbil alamin mazajen mu da suka bar mu muke zuwa wannan waje domin mu saurari fadar Allah da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka rayuwa su albarka Allah ka azurta su da halal siyar da mu halal siyar da mu halal kuma su da halal ya rabbil alamin Allah ka kara ba mu ikon da zamu sauke nauyin mu a gare su Allah ka ba mu ikon aikata aikin da zamu samu aljanna a gare ka ya rabbil alamin ربنا حولنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك لأنك أنت الغفور لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.